ɗan ƙasa da hukuma.
Kwadaike ta da wulakan shi, shi ke shin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci.
Assalamu alaikum, alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Muhammad Ibrahim Kwari zan gabatar.
Wannan shiri gaskiya ya kawo gyara sosai, mun samu ci gaba kuma an rage samun yin saɓani tsakanin manoma da makiyaya.
Wannan shiri na ƴan ƙasa da hukuma ya kawo mana canji akan aikin da muke yi na ƴan kabu-kabu bisa kan takardun da anka ce a fuddo a yi aiki da su.
Kowa ya ga dai halin yayin da jami'an tsaro suke tattare mutane suna amsa kuɗi gare su, kamar in ka tashi daga Nijar za ka shiga Nijeriya bai kai sai ka biya wani abu in kana da takardunka. To amma abin muka gani da takardunka ma yanda ake talaka walakanci.
Yau muna ɗauke ne da kashin farko na bitar wasu daga cikin batutuwan da muka kawo muku a wannan shekara ta 2022 da muke ban kwana da ita, har ma ku ji irin tasirin da wannan shiri na ƴan ƙasa da hukuma ya yi wajen kawo sauyi a kan waɗannan batutuwa. A dakace mu.
Ina barci ta gaba da duka Allah wa daren mai tsaro ta da waɗanda suke da jawo ta haka nan da waɗanda ka kawo ta. Allah ka gare mu da tashin
madalla. Masu ware a daidai lokacin da muke ban kwana da wannan shekara ta 2022 shirin ƴan ƙasa da hukuma ya fara waiwaye tare da bitar wasu daga cikin batutuwan da muka gabatar a cikin shekarar da take shudewa da kuma nazartar irin tasirin da shirin ya yi a wasu sassa na ƙasashen Najeriya da jamhuriyar Nijar. Kalubalen bin doka da oda da kiyaye ƙa'idojin tuki a tsakanin ƴan acaɓa da yunkurin wanzar da zaman lafiya a tsakanin makiyaya da manoma kana da kuma ƙorafin karɓar na goro daga masu ababen hawa na daga cikin batutuwan da muka kawo daga jihar Tawa ta jamhuriyar Nijar a wannan shekara ta 2022 da ke ƙarewa. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Kwanne wato Haruna Mamman Bako na ɗauke da bitar waɗannan batutuwa da ma wasunsu a cikin wannan rahoto da ya haɗa wa shirin ƴan ƙasa da hukuma.
A garin birnin Kwannin jamhuriyar Nijar an gudanar da taruka da dama don neman warwarewa jama'a matsalar nan da ke nasaba da cin hanci da rashawa a cikin ƙasashen ECOWAS kasancewa garin na iyaka da tarayyar Najeriya. Kuma a wannan lokacin hukumar Halsiya ce da yaƙi da cin hanci da rashawa ta Nijar ta haɗa masu ruwa da tsaki game da wannan zancen kamar yadda wakiliyar hukumar ta yi bayani a wannan lokacin.
Ta bayani ne director din department prevention a Alfiya. Wannan taro abin da ya samu ke yin shi kowa ya ga dai halin kamar yanzu talaka ka doka nan Kwanne ka tashi za ka taya ko Nigeria ko za ka taya Abuja wajen nema ko ba nema ko kasuwanci kake, yayin da jami'an tsaro suke tattare mutane suna amsa kuɗi gare su. Alhali sai dai yawo ta ce kamar ƙasashen da ke kusan juna na cikin sai dai yawo ko na cikin Imuwa duk yanzu an zama guda, kamar in ka tashi daga Nijar za ka shiga Nijeriya bai kai sai ka biya wani abu in kana da takardunka. To amma abin muka gani da takardunka ma yanda ake talaka walakanci shi ne muka ga abin bai kamata muke zama muna muka tara da su jami'an tsaron da su talakawa ko wakilansu da wakilan sarkin Kwanne da duk dai jama'a wanda suka dace ake ma mutane jawabi don saboda a waye musu kan kowa ya kokari ya takardu in zai balaguro.
Su ma kungiyoyin fararen hula su shiga a cikin wannan lamarin inda suka ɗau tattaki daga babban birnin Yamai domin gudanar da tarukan waye kai a garin na birnin Kwanne game da wannan matsalar ta shige da fice da ke kawo walawala tsakanin ƴan ƙasa da hukumomin shige da fice na ƙasashen ECOWAS.
Sai ne Musa Garba, abin da ya sa Jilil National sai dai yawo ta taimaka masu wanda yan waran hula su zo su sensibilize mutane saboda su gane da menene incin su a matsayin mutanen sai dai yawo. Kowace ƙasa, ƙasa 15 duka wannan mutanen da suke rayuwa cikin ƙasashen nan duka suna da inci su kai su dawo cikin wannan ƙasashen. Abin guda ne ake tambayar su shine takardu a bar shi ya wuce.
Daya daga cikin ma abuta wannan shirin na ƴan ƙasa da hukuma a garin birnin Kwanne ya ce lalle shirin ya yi tasiri sosai wajen samun sauki game da matsalar shige da fice a ƙasashen ECOWAS.
Sunana Alai Salisu wanda aka yi sani da Salisu mai albasa, kuma baya da haka nan ina kwanseye na da'ira birnin Kwanni.
To game da wannan shiri da America ta kai na dan kasa da hukuma, gaskiya an samu ƙari sosai da sosai, an ci gaba sosai abin da baka zato.
Domin me? Domin ka ga misali yanzu nan idan ka diba mu da annan bakin iyaka da mu da Najeriya, alhamdulillah gaskiya dangance da haduwa wadda aka yi magabatan mu da su magabatan su na can, kaga ta fannin haka nan mun samu ci gaba saboda ire-iren dukkan da za wannan wadda ake nan ana taima jama'a.
To gaskiya ana haduwa suna tattauna, mu nan na kan kokken mu, su kuma na can suna fadin nasu. To abubuwan gaskiya in Allah ya yarda suna nan suna ci gaba da sauƙaƙa.
Sai an manta da zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roƙo da bara da tumakanci, na rashin aiki da yawan barci.
A wani batun da shirin ya yi yadda ya fitila a garin na birnin Kwanni shi ne bin doka da oda tsakanin mahukunta da ɗan acaba, inda ma a baya-bayan nan hukumomin suka hito da dokar kowane ɗan acaba da ma sauran masu ababen hawa, manya da kankana da masu a daidaita sahu, da su bi ka'idodi. Kakacin ƙungiyar 'yan kabu-kabu ta birnin Kwanni mai suna Arzika ya ce na muryar Amurka ya yi tasiri sosai wannan fannin.
Lallai daga gashiri na dan kasa da hukuma, lallai alhamdulillah, saboda ita ko ba komai mutanen mu gurgudu, alhamdulillah mun tabbatar da sun fara gane meye matsayin hukuma, meye nasu matsayi, saboda kullum har gobe duk duniya in kai matsayinka na dan kasa baka iya ka gane matsayin hukuma ba, kuma ka bata matsayin nan nata, to ko akwai matsala. Ko ba kuma ai kashi mutane da ma an yi magana au wanda duk Allah sai yake da halin kai, kana ganin suna ta haya su, saboda mi sun san cewa lallai abin nan ba su kadai bane.
Wani daga cikin ɗan kabu-kabu na birnin Kwanni ya yabawa wannan shirin da ya ce ya kaɓo su gabin hanyar doka da oda.
Wannan shiri na ɗan ƙasa da hukuma ya kawo mana canji akan aikin da muke yi na ɗan kabu-kabu, bisa kan takardun da anka ce a fiddo a yi aiki da su. Tunda Allah ya sa aka fiddo wannan tsarin, mun gane abin da hukuma take nufi akan, bisa kan cewa mu musan kan aikin da muke yi, kuma su ma su san aikin da muke yi, yadda akan aikin da muke yi ba za mu samu wani matsala ba.
Game da abin da ya shafi matsalolin da ke ɗaukar hankalin hukumomi a jamhuriyar Nijar a irin wannan lokacin na bayan damunar shekara ta manoma da makiyaya, wannan jihar Tawa Isa Musa ne ta kansa ya ja hankalin ɓangarorin guda biyu da su bar ɗaukar doka a hannunsu.
Dokar manomi ne an ka cuta ma, ga ya yi mai gari ka ga mu sarki, ka je a duba wane ne ya yi ɓanna a bari shi, ya yi ba ɓanna ne ne ta kamata ya zamanto an biya a biya ka, babu ba ba ɗaukar sanda ko wani takobi don saboda dani bai da mutum ba, haka bisa ba ta yi ganin mutum ba, kenan don saboda kusa bai kamata a kashe mutum ba ko ku don saboda dani.
Wannan ya sa an yi wata ganawa tsakanin hukumomi na jihar Tawa da manoma da makiyayan don rigakafin afkuwar hatsarin tsakanin ɓangarorin guda biyu.
Mun ka zo nan Tawa gurin gwamnan jiha mu tunkaro hukuma su ta yi su diba muna can inda wurin ya matse, wurin da ya kamata a hidda tunda haƙi ya kai, kenan ana iya a girbe shi a sare a samu wurin da za a shigo a yi bai, bisa shi su kamu in an kai bai su yi ta su kama wurin da ba a noma ba.
A cewar wani ma'abucin shirin na ɗan ƙasa da hukuma na sashen Hausa na muryar Amurka, wannan matsalar ta manoma da makiyaya an samu sauƙin ta sosai tun lokacin da gidan rediyon na Amurka shiga wannan maganar, ko ba a samu yanda ake so ba, ya ce dai an gurgusa daga inda an ga hito sosai.
Sunana Habibu Mai Gujiya, wannan shiri gaskiya ya kawo gyara sosai, an samu ci gaba kuma an rage samun yawan saɓani tsakanin manoma da makiyaya, ana fahimtar juna matuƙa sosai yanzu. Lallai ba a ci an samu biyan bukata 100%, amma dai gaskiya sun kashi 100 dai an samu kashi 80, tunda dai ba a ci babu, amma dai abin da gaskiya ba kamar shekarun baya ba.
Waɗannan matakan da hukumi da al'umma suka sha ɗauka biyo baya janyo hankalin da shirin ɗan ƙasa da hukuma na sashen Hausa na muryar Amurka gabatar a wannan shekara ya sa cewa lalle mutane na bibiyar gidajen rediyo sau da ƙafa a kowane mataki a ƙasashe kamar jamhuriyar Nijar.
To madalla masaurai, ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da kashi na biyu na bitar batutuwan da kuka ji a wannan shiri na 'yan ƙasa da hukuma cikin shekarar da muke ban kwana da ita ta 2022. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wa assalamu alaikum
a dare ka akwai wasu kanyuwa da suke karbo kuruti da yawa rikici duka suke gawawa kuma ta fi hana su daga gawawa.